Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masalaro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub muke rine tare da Ibrahim Kalbasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa kwamitin tsaro da harkokin cikin gida a Majalisar Dokokin Ghana ya fitar da wani rahoto wanda a cewar sa yana buƙatar mai da hankali a kai sosai. Kana mabiya addinin Kirista a jamhuriyar Niger za su gudanar da bukukuwan Kirismetin bana a cikin wani hali na matsayin tattalin arziki sakamakon takunkumi da kungiyar ECOWAS ta sanya wa kasar bayan wato juyin mulkin soji. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji za ta kawo muna rahoto na musamman. Kana akwai labaran wasanni da Abdulwahab zai gabatar. Kafin nan ga Ibrahim Garba da ci gaban wato cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni ga lafiya. Ga labaran. Jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi gargadi cewa matsalolin jin kai da suka dabaibaye mazauna Gaza tamkar wata babbar masifa ce da ke kwance, wadda ka iya janyo mutuwar mutane da dama saboda tsabar yunwa, kishirwa da kuma cututtuka. Har an ma makara, a cewar Sean Casey, coordinator tawagar masu aikin jinya na gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO, ya ƙara da cewa babu isasshen abinci. Duk wanda muka yi magana da su tambaya suke ko muna da abinci, suna fama da yunwa. Muna hulɗa ne da mutanen da yunwa ta kasara. Kasi ya ce bana wato ba abin da za a iya jure masa, wato ba abin da za a iya jurewa masa bane. Duk inda muka je mutane na roƙo mu abinci, hatta asibitocin da muka je, idan ko wannan ba alama ce ta an shiga uku ba, ban san me za a kira shi ba, a cewar sa. Yaki ya wanzu a kudu maso gabashin Sudan, ta yadda alatilas kungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare, yayin da hukumar asusun tallafa ma yara UNICEF ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar hadari a daidai lokacin da tashin hankalin ke dada muni. Hukumar ta UNICEF yau Alhamis ta ce yara akalla 150,000 alatilas, wato aka tilasta musu barin gidajen iyayensu a makon da ya gabata a jihar Jazira wadda ke kudu maso gabashin Khartoum, babban birnin kasar. Wannan sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun tsaro na musamman ke cewa sun kwace Wad Medina daga wurin sojoji. Hukumar ta UNICEF ta bayyana cewa Wad Medina wani muhimmin wuri ne na raba kayan abinci da sauran kayan, wato da sauran kayan ayyuka, kuma ya kasance mafaka ga dubun dubatan yara waɗanda suka gudo daga wasu sassan Sudan. Rundunar sojan Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuƙa kan yankuna dama a tsawon daren jiya. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ɓangaren tsaron sararin samanta ya kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙan in banda guda, kuma akasarin arangagwamomin wato sun auku ne a Kiev da Dnipropetrovsk da Kherson da Mykolaiv da Chernihiv da dai sauransu. A birnin Nikopol na kudancin ƙasar wanda ke yankin Tverskoye, jami'an gwamnati sun ce wani wato ɓarin wuta da sojojin Rasha suka yi ya halaka wasu mutane biyu. Tokar fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Alhamis, masu kada ƙuri'a a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo ke ɗunguma zuwa rumfunan babban zaɓe a wani yanayi mai cike da ruɗamin rashin sukuni, wanda hakan ke nufin wasu rumfunan ma ba za a iya buɗe su ba. Wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka, matalauciya amma kuma mai arzikin ma'adinai, ta gudanar da wasu nau'ukan zaɓuka huɗu a jiya Laraba, ciki har da na shugaban ƙasa, 'yan majalisar tarayya da na yankuna da kuma kansaloli. Shugaba Felix Tshisekedi, mai shekaru 60, na takara a na wa'adi na biyu bayan ci gaban da ya samu a fannin tattalin arziki. amma ayyuka kalilan aka samar a kasar baya ga ƙara tashi da farashi yayi a kasar baki daya. Amurka da wasu yan rajin kare yancin dan adam yau Alhamis sun saki kira ga kungiyar taliban mai mulkin Afghanistan da ta bar dalibai mata su koma jami'o'i su kuma tabbatar da cewa mata na samun damar karo ilimi a dukkan matakai. Wannan makon ne aka yi shekara guda da dakatar da mata daga zuwa makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu, inda kasar ta Afghanistan mai fama da talauci ta zama kasa ɗaya tilo a duniya da ta haramta ilimin mata a hukumance tun daga matakai na 7 zuwa sama. Thomas West, manzon Amurka na musamman a Afghanistan, ya yi kira da a tabbatar da cewa an ba da mata damar samun ilimi kamar kowa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da labarin buɗe taskar rahotanninmu da ƙasar Ghana. Wani rahoto da kwamitin majalisa kan tsaro a kasar Ghana ya fitar da ya bayyana cewa matukan jiragen sama da dama ne suke barin aiki sakamakon karancin jiragen tsaron sararin sama, lamarin da kwamitin ya ce yana bukatar a maida hankali a kai sosai musamman a daidai wannan lokacin da kasashe makwabtan Ghana ke fama da matsalolin rashin tsaro. Ga dai Hamza Adam da rahoto akan haka.
In the wake of terrorism in the West African sub-region, Mr. Speaker, the Ghana Air Force therefore needs to acquire additional logistics such as fighter jets.
Wannan ne tsokacin da mataimakiyar magakujerar kwamitin tsaro da harkokin cikin gida a majalisar dokokin kasar Ghana Ophelia Mensah Hayford ta yi yayin gabatar da kasafin kuɗin ma'aikatar tsaro ga majalisar dokokin kasar, inda take jaddada muhimmancin karfafa tsaron saman kasar, tana mai cewa
it is a matter of concern that the Ghana Armed Forces.
Abin damuwa ne a 'yan kwanakin nan dakarun soji na kasar Ghana tana fuskantar matsala ta karancin kwararrun matukan jiragen sama sakamakon karancin jiragen. Don haka yana da muhimmanci rundunar sojin sama ta dauki matakin gaggawa don ƙara yawan jiragenta domin dakile wannan lamarin. Duk da cewa Ghana bata fuskanci matsala na rashin tsaro sakamakon hare-haren 'yan ta'adda ba, masu sharhi na ganin wannan bayani na sirri ne da bai kamata da hukumomi su fitar ba, sabida ba a san tanadin miyagu ba, in ji Umar Sanda Ahmad, tsohon shugaba na wani sashi a dakarun soja na kasar Ghana.
Ba kowane lokaci za mu iya muna ba da labarin ikonmu filla-filla ba, domin makwabtanmu ko kuma su kuma suna jifa abinda suke da shi. A duka muka sani ba, don shi muko ba zai yi mu fito mu ce daga bisa muna da karancin abubuwan aiki, ba yadda da wannan ba. Don shi ina tsammanin ko wanda yake ana ce da right information, ko wadda su information ke dace ba ana furwa da shi ba.
Shi kuwa Irbad Ibrahim, mai sharhi kan harkan tsaro, cewa ya yi Ghana ba ta da karfin sayo jiragen yaki, amma za ta yi ta ɗau damar sabuwar kwalejin horas da mayaka a nahiyar Afirka da ƙasar Ghana za ta kafa nan zuwa ba da jimawa ba, ta nemi taimako daga wasu manyan ƙasashen duniya.
Muna da labari da samu War College, muna da masaniya cewa ita ƙasar China tana taimakawa kan wannan bangare, da wuri ne kamata mu da international partners wanda ke son su taimaka ma military mu ya muce musu a samu department na ba mutane horo su zama pilots su ba Ghana Army. To inda an samu wannan, dole an yi practical su falarin in sun yi su taimaka da wasu planes da sauransu ne, kan da dai wannan bangare yayi karfi, ba ka ba an wayi gari a zo ana bukatan pilots lokacin bukata ya kai, ka san kasan Ghana ta yi rashin wannan bangare sosai, domin duniyan yau wata kasa makwabciya ta yi murmushi da kai yau, amma batun man fetro, batun zinariya ya hada ku, za ka ga za ta bar maka murmushi ta ce za ta amfani da karfin tuwo. To shi kowane lokaci tanadi ya kamata ana yi.
Dakarun sojan kasar Ghana dai bata ce uffan ba kan wannan rahoto da kwamitin tsaron kasar ya fitar, amma ko dai masu sharhi sun ce ko shakka babu Ghana ta shirya tsaf domin kare kanta ga barin duk wani abin da zai raunata tsaron kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A jamhuriyar Niger, a bana mabiya addinin Krista za su gudanar da bukukuwan Kirsimeti ne a cikin wani hali na matsin tattalin arziki. Sakamakon takunkumai da kungiyar ECOWAS ta sanya wa kasar bayan juyin mulki da sojoji suka yi a tsakiyar wannan shekara. Kristocin na kasar sun bayyana cewa za su yi amfani da lokacin na Kirsimeti su yi wa Niger addu'o'in samun mafita, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai.
Kamar sauran Kiristoci na ƙasashen duniya, ita ma al'ummar Kiristan Jamhuriyar Nijar na ci gaba da shirye-shiryen bikin Kirsimeti ko murnar zagawar ranar haihuwar Yesu Almasihu, ranar da ke da matukar muhimmanci ga al'ummar ta Kirista.
Wannan ranar ta nuna farin ciki ce da salama ga dukkan al'umma waɗanda suke suna cikin duniya ba masu bi ba kaɗai.
Wal Aguli wani matashi ne mazaunin birnin Yamai kuma mawaki tare da iyalansa na kallon bikin na Kirsimeti a matsayin bikin da yafi muhimmanci a cikin jerin bukukuwa a rayuwarsu.
To nan ga cikin studio de production kina ne Shalom Media Production aka ce mishi. Kuna nan ga shi ma waka yanzu, waka ta ce za ta yi ta saboda Noel ne na yi shi. Titirkin waka ma mai ceto na. Ina kira ga dukkan mutane in ta yi to kuwa su ta yi surare saboda Noel.
To sai dai shirye-shiryen bikin na Kirsimeti na shekarar bana ya zo daidai lokacin da al'ummar jamhuriyar Nijar ke cikin wani hali na kangin rayuwa sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa kasar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuni da ya gabata.
Komi ya yi sadu, komi ya kare kudi, kayan miya ma abinda kake san shika yanzu ya koma ba shika uku ko shika biyu. Don dole mata ku yi da abinda masashenku suka ba ku, ku yi hakuri, ku musu biyayya, ku kara sa musu albarka, ku kara addu'a kuma saboda Ubangiji Allah ya ji addu'o'inmu, abubuwa su gyaru a Nijar.
Kiristocin na Jamhuriyar Nijar sun shirya zaman addu'o'i na musamman game da halin da Jamhuriyar Nijar ta samu kanta a ciki.
Duk abin da ya same ka a cikin duniya ka san cewa akwai jarabawa ta Allah, kuma a yi hankuri. Abu na biyu ya zama lokaci na musamman da za a ci gaba da yamma ƙasar Nijar addu'a. A yi addu'a domin shugabannin ƙasar Nijar, a yi addu'a domin ƙasar Nijar, ƙasar Nijar Ubangiji Allah ya zaushe ta lafiya, kuma Ubangiji Allah ya daidaita duk al'amari.
A Jamhuriyar Nijar dai mabiya addini na Kirista na gudanar da kyaukyawan mu'amala tare da al'ummar musulmi waɗanda suka fi rinjaye a ƙasar. Yusuf Abdullahi, Taskar VOA daga Yamai, Jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto. Wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
A shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Plateau ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar babura a cikin birnin Jos saboda yawan hadura da rasa rayuka da ke aukuwa. Majalisar dokokin jihar a wancan lokaci ta amince da amfani da motocin tasi da keke napep don yin sufuri a cikin kwaryar birnin na Jos. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan ayyukan asha da wasu bata gari ke yi da keke napep sun yawaita, wanda ya sanya gwamnati farfado da dokar da za ta tantance masu amfani da kekunan da waɗanda suka mallake su ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Kwamishinan sufuri a jihar Plateau, Davo Gyang Jatau, ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don kare rayukan mutane da dukiyoyinsu.
Yanzu kuma ko a keken ma akwai wanda ba a san su ba, suna shigowa sai su dauki mutane, in sun dauka sai a jaga an gagawa wani wuri. To wannan gwamnati na Barista Caleb Mutfang shi abin da zai shafi ran mutum gaskiya ba da shi ba.
Waɗanne riba za a samu musamman idan aka yi wannan rajista na masu keke ne?
Riban na ɗaya shi ne duk wanda yake amfani da keke za mu san shi. So idan wata matsala ta tashi za mu san inda matsalar take. Shi ya sa kin ga a cikin tafiyan akwai abin da ake ce da shi QR code. Kowace keke da mai keken zai kasance idan kin doka wayar ki yanzu. Kin daga wannan QR code zaki ga sunan mutum da addressin shi da phone number shi komai da komai shi, so da duk wanda zai shiga wannan keke zamu gaya wa mutane kafin ka shiga ka daki wayanka snapping din shi zai scanning zai nuna maka information na duk mai keken. In kai haka sai ka tura wa next of kin naka sun san keken wanda ka shiga. Ka kun ga kuwa idan kowa da ya san an san shi ba zai so ya je aikata munafurci ba. Ko ba
wani lokaci akan samu keke guda yara biyu ko uku suna aiki da shi, ya za ku warware wannan matsalan?
To wanda ya bada keke, mu ba ruwanmu da wanda yake ciki, wanda information na shi ke ciki shi za mu kama. Kamar yadda na faɗa da zu, in kun duba titunan Jos, kusan kowace titi a Jos, Barista Caleb Mutfan ya canza mata fata. Wannan kuwa da kudade yake yi, masu amfani kuma da titunan ba su a tunanin su ce menene za mu ga baya wa gwamnati mu goye bayanta cikin ayyuka da ake yi, sai a dinga doka subvention na federal government kowane wata ana gyara tituna. Sauran mutane jama'ar Plateau suna da abubuwan da ya kamata su mura a gwamnati. Akwai harkokin agriculture da ya kamata gwamnati ta sa amfani a samu mutane su samu abinci. Kun ga idan an sa kudin a tituna duka kawai, kun ga ba za mu kai labari ba. So idan masu amfani da titunan suma sun goye bayan wannan, ba za mu samu matsala ba. Kowa zai iya samu biyan bukata yadda ya kamata. Asibitoci za a gyara, hanyoyi a gyara, agriculture za a gyara, da makarantu duka ko'ina za ta samu rattaba hannun gwamnati.
Mr. Michael Magaji, shugaban kamfanin Geopart, kamfanin da za ta tantance kekunan na NAPEP da masu tuka su, yace rajistan da za a yi musu ya kunshi taimako daga bankuna.
Ita muna son taimakawa gwamnati a san mutanen da suke amfani da nan kekuna a plateau, za a ba su, za a musu registration, za a duki sunayen su, you know, a san waye ke amfani da wani irin tricycle. Bayan haka kuma za a bude musu bank accounts, za a ba su BVN, a ba su NIN. So to wannan gurin kuma, you know, za su iya samu amfani daga bankuna. Misali a siyo musu kekuna, ko a musu wayansu, a ba su wayansu soft loans su yi converting daga petrol zuwa CNG. So kinga wayannan abubuwa suna cikin benefits za su samu in aka gama wannan registration na nasu.
Ko waɗanda muna ganin su da number na plateau kamar dama sun yi register, za su sake yin register ne ko kuma dai?
To wannan number kike gani na kungiya ne, ba na gwamnati bane.
To yanzu idan a ce ina da keke ina so in je in yi register, ina zan fara zuwa?
Akwai office ɗinmu a Murtala Muhammad Way, akwai office ɗinmu a Old Airport Road, kuma za mu bi har zuwa cikin tasha ma mu je mu neme drivers ɗin, don yana yiwuwa cewa ba kowa zai samu zuwa office ba. So za mu je mu neme su, musu register, kuma mu ba gwamnati wannan data ɗin.
Akwai kuɗin da za a biya ne?
Akwai registration da su yi, saboda akwai kin san akwai abubuwa da za a yi printing, za a yi producing, akwai handbook da za a yi producing, duk wannan abubuwa kin san kuɗi ne.
Idan wani ya ƙi yin wannan register, ina hukuncin sa?
Ito kin ji da gurin commissioner ya ce sun ba da umarni cewa duk wanda bai register ba za a bar shi ya amfani da keken ba. So bayan an gama wannan, an ba da deadline ɗin, ba su zo ba, an san mutane nawa, to government za su fara, su kansu za su fara bincike, you know, an za su tambaya kowa ya nuna shaida cewa ya register.
Hajiya Fatima Idris Gindiri, ɗaya daga cikin waɗanda ke harkar sayan kekunan da ba da su ga matasa, ta ce sun yi na'am da matakin tantancewar don tsaftace harkar kasuwancinsu.
Ina sayan keke na FAFE, muna siya muna ba ma samari, su kuma muna matukan musu godiya, domin wanda ya zo ya nuna ci gaba da daɗin tafiya mukan ji daɗi mu tafi da shi. Har yau akwai wanda sun mallaki gidaje mu a ƙarƙashinmu, to mu muna farin ciki.
To da yake kuna ba samari waɗannan kekuna, kuna tantance irin yaran da kuke ba su waɗannan kekuna don wani lokaci akan samu matsaloli, ko da na tsaro ne, an sace waya, an sace kaya a cikin keke, kuna tantance waɗanda kuke ba su?
Kwarai da gaske muna tantancewa, domin wannan dukiya ne mai girma. Kamar mu yanzu, kamar VIO in sun tashi za su je su yi nasu, da two guarantors za su rubuta a yi wannan PT number na keke. Muna kuma registration number a gurin Internal Revenue. To idan mun gama wannan, kuma idan muka dawo gida saboda kalubalen da muke samu gefen lauyoyi da kotuna gaba daya, to anan ma mukan zo mu yi wannan a gida. Na zan zo in zauna da ni da yara na, domin ni kamfani na nawa ne mai zaman kaina. Zan zo in zauna, ina da form dina, ina sai da shi naira 1,000. To idan na zo na zauna, waye sunanka, waye babanka, da ka ina kake? muna samun direbobi daga garuruwa dai makwabtan state din na Plateau. Akwai kaman Bauchi nan Kaduna samu naka da kuma yan gurare dai na kusa-kusa da mu, to muna ba da wayannan kekuna a wannan.
Gashi na an ce za a fito da wani tsari na tantance ku waɗanda kuke ba da kekunan nan da su ma waɗanda suke karɓan kekunan nan. Ya yi kika ji da wannan?
Muna da kamfanin nuka wanda sun yadda da mu ma yau ko ba ma wannan abu ba, suna turo mana ka daga state-state.
Kin amince a yi wannan?
Amince da wannan abu 100% idan alkhairi yana cikin shi. Kuma ni ina roƙon haɗin kan yaranmu, mu ma a kira su kamar inda na faɗa a ciki, su zo su ba da haɗin kai.
Abdulkarim Mahmud daga unguwar Dogon Karfe a Jos na daga cikin waɗanda suka fara cin gajiyar maida injinan keken nasu zuwa amfani da makamashin gas maimakon man fetur.
A zahirin gaskiya a wannan aiki namu akwai waɗanda suke shigowa ba aikinsu bane, za su shigo su ɓata mana sana'a. Gaskiyan kenan. So na ji daɗi sosai da aka ce za a san information na duk wanda yake tukata.
To gashi nan kai kekenka na ga har an canja mata daga fetur zuwa gas.
Na samu kaina a wannan lamari ne, akwai wasu kamfani da suka zo mana da talle irin haka. Muka ce a to wannan ai ci gaba ne, ya kamata mu karbe shi hannu bibbiyu. Zan iya amfani da gas a duk lokacin da nake so, zan kuma iya yin amfani da fetur a duk lokacin da nake so.
To yanzu tun da ka fara amfani da wannan gas, kana ganin kamar wanne yafi sauki?
A zahirin gaskiya wannan gas din yafi fetur sauki, gaskiyan kenan. Ta yanda a rana daya zan zuba fetur na 2,500 kafin in sami in iya samun 9,000 ko 10,000. Amma idan na sa 3 kg, saboda tukunyan namu dan karamin tukunya ne, 3 kg ne. Idan na sa 3 kg daga 6 na safe, zan iya kaiwa har karfe 6 ko 5 na yamma a wannan 3 kg din. Kuma zan iya samun 8,000-9,000. Kowane kg ina siya 1,000, wani kuma ina siya 950. Amma 3 kg in kin yi lissafi zai baki 3,000 kenan, ko kuma 2,850. Wannan tsari da aka kawo, kirana ga duk wani direban da yake tuka keke napef ba a Jos ba, a duka Najeriya ma, idan zai ji shawara na, wannan tsari ne mai kyau.
Gwamnatin ta jihar Plateau dai ta bayo kamfanin kwanaki 30 kacal ta yi rajista wa dubban keke napef da ke aiki a fadin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ta gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, barkamu da sake saduwa a cikin shirin labaran wasanni da ni Abdulhaq Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC, gundumar Columbia. Cikin shirin na yau akwai bayani kan jadawalin club-club guda 16 da za su fafata a matsayin kihuwa da ya kwale a gasar kwallon kafa na kasashen Turawa da ake kira Champions League Round of 16. Da farko dai mai rike da kofin a yanzu, Manchester City za ta fafata da club din Copenhagen, a yayin da Arsenal za su hadu da FC Porto. Napoli za su sadu da Barcelona, a yayin da PSG za su hadu da Real Sociedad. Inter za su hadu da Atletico Madrid, sai kuma PSV su gwada kwanji da Borussia Dortmund. Ita kuwa Lazio an hada ta ne da Bayern Munich, a yayin da RB Leipzig za ta fafata da Real Madrid. Sai kuma rahotanni daga league na kasar Ingila na bayanin cewa tsohon manajan club din Tottenham Hotspur ya maye gurbin Steve Cooper a club din Nottingham Forest. Club din Nottingham Forest din ta sanar da barin Steve Cooper a ranar Litinin din da ya gabata, bayan da ya shafe tsawon shekaru 2 a club din da ya daga darajar ta. A dai gefen kuma, club din Nottingham Forest ta kimtsa don bayyana sunan tsohon manajan Hotspur Nuno Espirito Santo a matsayin sabon manajanta. Idan muka koma kasar Italiya kuma, rahotanni na nuni da cewa hukumar yaki da miyagun kwayoyi ta amince da bukatar Paul Pogba da ya gabatar mata game da binciken yin amfani da kwayoyi masu kara kuzari kamar yadda aka laburto Pogba mai shekaru 30 yana fuskantar matsalancin haramci mai tsawo kamar yadda ake sauraron tuhumar a hukumar Nado a birnin Rome. A cikin watan Disamban nan ne masu tuhuma suka bukaci da hukunta Pogba na tsawon shekaru 4 hana shi shiga harkar wasanni kwallo biyo bayan hukunta shi da aka yi a watan Satumba. Pogba zai iya neman rage tsawon wa'adin da aka diba masa zuwa rabi in har ya tabbatar cewa ba wai da gangan bane ne amfani da haramtacciyar kwayar da ke kara kuzari don zaburar da kwazonsa. Sai kuma labarin da ya so mana cewa Mohamed Kudus ɗan ƙasar Ghana da a yanzu yake takale da club ɗin West Ham a ƙasar Ingila ya ce sayawa mahaifiyarsa gida da ya yi shi ne babban biyan bukatarsa da kuma cimma burinsa da ya yi. In ji cewar Mohamed Kudus ɗan shekaru 23 ya ce mahaifiyarsa sai ta sai da tuwo kafin ta samar da kuɗin ɗaukar ɗawainiyarsu, inda ya bayyana cewa da zuwansa ƙasar Turai don buga ƙwallo babban abin da ya sa gabansa shine sayawa mahaifiyarsa gida kashi kuma yayi. To da wannan labari na Muhammad Kudus ne kuma na kawo ga ƙarshen shirin labarun wasanni na wannan rana. Abdulwahab Muhammad Bara, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A takaicen, jami'an hukumar lafiya ta WHO sun yi gargadi cewa matsalolin jin kai da suka dabaibaye mazauna Gaza tamkar wata babbar masifa ce da ke kwance wadda ka iya janyo mutuwar mutane da dama saboda tsabar yunwa, kishin ruwa da kuma cututtuka. Yaƙi ya wanzu a kudu maso gabashin Sudan ta yadda ala tilas ƙungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare, yayin da hukumar asusun tallafa ma yara UNICEF ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar haɗari a daidai lokacin da tashin hankalin ke daɗa muni. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuƙa kan yankuna da dama a tsawon daren jiya. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ɓangaren tsaron sararin samanta ya kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙan in banda guda, kuma akasarin arangawomin sun auku ne a Kyiv da Dnipropetrovsk da Kherson da Mykolaiv da Chernihiv da dai sauran wasu wuraren. Yau Alhamis masu kada ƙuri'a a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ke ɗunguma zuwa rumfunan babban zaɓe a wani yanayi mai cike da ruɗamin rashin sukuni, wanda hakan ke nufin wasu rumfunan ba za ma iya buɗe su ba. Wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka matalauciya amma kuma mai arzikin ma'adinai ta gudanar da wasu nau'ukan zaɓuka huɗu jiya Laraba, ciki har da na shugaban ƙasa, na 'yan majalisun tarayya da yankuna da kuma na kansiloli. Amurka da wasu ƙungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam yau Alhamis sun sake kira ga ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da ta bar ɗalibai mata su koma jami'o'i, su kuma tabbatar cewa mata na samun damar ƙaro ilimi a dukkanin matakai. Wannan makon ne dai aka yi shekara guda da dakatar da mata daga zuwa makarantun gwamnati da ma na masu zaman kansu.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo shirinmu na ƙarshe a yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu da ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni, da Mr. Sidrak wanda ya taddana mana na'ura. Baba ya ko makeri ne ke muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Wassalam.